This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu haka nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin na gari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kashe wani hamshakin jagoran ƴan Shi'a mai caccakar gidan sarautar Saudiya ya janyo cece kuce a fadin duniya da kuma matukar kuhula a fagen diplomasiyyar yankin, ta yadda ma ake ganin alamomin yiwuwar tarzoma a yankunan da ke da rinjayen ƴan Shi'a. Sheikh Nimr al-Nimr, wanda ke cikin mutane 47 da ƙasar Saudiya ta kashe jiya Asabar, ya kasance wani fitaccen malamin ƴan Shi'a wanda da dama ke girmamawa, wanda kotu ta tabbatar da laifin cin amanar ƙasa da kuma su tuhume-tuhume a kansa, aka kuma zartar masa da hukuncin kisa. Ya yi fice wajen sukar gidan sarautar Al-Saud da kuma jagorancin boran da aka yi a Saudiya a shekara ta 2011. Amurka ta yi gargaɗin cewa babu abin da kashe Nimr zai cimma illa ƙara gaba tsakanin masabobi a yankin. Ƙasar Iran mai rinjayen ƴan Shi'a, wacce ta sha roƙon Saudiya ta yi masa ahuwa, ta maida martani mafi tsanani a kafar labarai da cewa ƙasar Saudiya za ta fuskanci sakamako matuƙa saboda wannan kisan. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Hussein Jaber Ansari ya soki Saudi, wadda ya zarga da neman tayar da zaune tsaye a yankin. To sai dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Saudiya Mansur bin Turki ya bayyana martanin Iran ɗin da cewa shirme ne kawai, kuma har gwamnatin Saudiya ta kira jakadan Iran a Saudin ta nuna ɓacin ranta. Jiya Asabar, ‘yan sandan Isra’ila sun gane wanda ake zargi dangane da harbe-harben da aka yi a harabar wata mashaya a birnin Tel Aviv, inda mutane biyu suka mutu banda wasu 7 da suka sami raunuka. ‘Yan uwan Nashat Milhan, wanda balaraban ƙasar ta Isra’ila ne na ƙauyen Arara da ke arewacin Isra’ila, sun gano shi a faifan bidiyon jami'an tsaro na inda harin na ranar Juma'a ya auku, suka ankarar da hukumomi. A cewar kafar labarai ta Associated Press, ‘yan uwan Milhan ɗin sun ce ya ɗi mauce bayan da ‘yan sanda suka kashe kawunsa a shekara ta 2006, kuma wai ya taɓa yin fursuna bayan da ya ƙwace bindigar wani jami'in ‘yan sanda. Mahaifin Milhan ya ce ya yi takaicin matakin da ɗin nasu ya ɗauka, yana ma sauran waɗanda abin ya rutsa da su fatan saurin waraka. Wasu mayaƙa kuma sun ƙaddamar da wani mummunan hari a wani sansanin soji na sama a Indiya da ke daura da kan iyakar ƙasar Pakistan jiya Asabar, wanda ya janyo fafatawar sa'o'i 15. Bayan da sojojin Indiya tafi da tankokin yaƙi da jirage masu saukar ungulu suka shawo kan al'amuran, hukumomi sun ce mutane 7 sun halaka, wato dukkanin mutane 5 da kuma maharan 5 da kuma dogarawan tsaro 2 Indiyawa. Jami'ai sun ce har yanzu suna kan ƙoƙarin tantance asalin maharan. To sai dai kuma wasu jami'an tsaron Indiya sun ce sun yi imanin cewa maharan mambobin ƙungiyar Ja'ish e Muhammad ne, wadda ke ƙasar Pakistan mai fafutukar neman ‘yancin yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya. Ministan cikin gidan Indiya Rajnath Singh ya faɗi a wani jawabin da aka rubuta cikin kulawa cewa Pakistan makwabciyarmu ce kuma muna son zaman lafiya ba da Pakistan kawai ba amma da dukkanin ƙasashen da ke makwabtaka da mu lallai muna son zaman lafiya to amma muddin ƴan ta'adda suka kawo hari cikin ƙasar India zamu mai da martanin da ya dace India na zargin ƙasar Pakistan da samar da kayan fada da kuma horo ga ƴan tawayen da ke gwagwarmayar ƴancin Kashmir daga India da kuma hade shi da Pakistan to sai dai Pakistan kan ƙaryata wannan zargin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a tsaida ran 11 ga watan nan na Janairu don tattaunawar bangarori hudu bisa ga shimfidar da aka yi ta tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Afghanistan da Taliban a Pakistan wakilan kasashen Afghanistan da China da Amurka za su halarci tattaunawar a birnin Islamabad tattaunawar ta sassa hudu wata sabuwar hubbasa ce kuma muhimmiyar hanyar ci gaba a cewar Maulawi Sahzada Shahid mai magana da yawun majalisar tabbatar da zaman lafiya ta Afghanistan wadda gwamnati ta kafa don tuntubar Taliban an yi zagayen farko na wannan tattaunawar a Pakistan a watan Yulin bara to amma sai ta cije saboda irin cewa shugaban sha'anin addini na kungiyar Maulana wato Maula Umar ya mutu tun shekaru biyu da suka gabata kungiyar Taliban ta sirrinta wannan al'amarin kuma ana ganin ta yi hakan ne saboda kauce ma tsatsaguwa kan batun wanda zai gaje shi to sai dai yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen tattaunawar wasu kuma masu lura da al'amura na shakkar samun ci gaba ganin irin rabuwar kawunan da ke cikin kungiyar Taliban da kuma sharuɗan da kowane bangare ya gindaya Kasar China ta kafa wasu sabbin bataliyoyi uku a kokarinta na bullo da karfafa kuma ingantacciyar rundunar yaki kuma a daidai lokacin da take neman jaddada matsayinta a takaddaman da ake yi kan yankunan da ke ruwaye.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Abu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an shiga sabuwar shekara lafiya Allah ya nuna mana ƙarshen ta lafiya kuma muna fata kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin Action Aid da kuma Asurfi sun shirya taro na wuni ɗaya domin duba nasarori da matsaloli da suke hana ruwa gudu a fannin ilmi ɗiya mata. Ɗaya daga cikin wanda suka yi magana a taron har da Madam Rebecca Israel Diki, wacce ta yi magana da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad bayan taron.
Kira da nake so in yi ga masu hannu da shuni da iyayenmu maza da mata shine a mara ma ɗiya mata. Baya saboda a sa su makaranta tun daga primary school zuwa secondary school su kai har ga university ko college of education saboda su dawo su koya ma wayanda ke baya saboda idan muka dubi lamari da ake fama da shi yanzu babu malamai mata makaranta sannan yana cikin abin da ke sa iyayenmu maza da mata ba su son barin ɗiya mata zuwa makaranta saboda mafi yawanci malamai da muke da a makarantun ne maza ne kuma mu'amala mace da mace yakan fi kyau saboda ita mace za ta iya lura da ɗiya mace ta hanyoyi da ya kamata ta bi saboda ta samu ci gaba ina kira ga gwamnati da duka masu hannu da shiri su taimaka a wayar da kan mutanen karkara a sa ɗiya mata makaranta saboda su gama makaranta su kai matsayi da za su dawo karkara su taimaka su koya ma na baya saboda mu sami likitoci mu sami malaman makaranta mu sami lawyoyi duka cikin mata shine kira da nake so in yi ga gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka
kazalika bayan kammala taron na sadu da shugaban kungiyar iyaye da malamai na jihar Kebbi Alhaji Abubakar Magaji Gwandu wanda ya bayyana irin alfanun da ke tattare da taron kamar haka
idan ke lura idan ga kulawa SBMC da PTA na zuwa ganin abubuwan da ake yi su ko su reporting ga ministry to duk waɗannan ana kawar da su kamar irin a ce kamar yadda suka faɗa a cikin report din na cewa babu keeping ba aje record na dalibai da nami ke ga duk wannan rashin monitoring ne da inspection idan ga monitoring din ga bincike din ne ke ga miki to duk waɗannan dole suka irin lesson plan duk in ana bincike ana tilasta malamai su yi dole ba sai ga cewa an tsaya an yi shi in kuma inda an ka zo an ga babu su sai a sanar da hukuma su kuma inspectorate division na ma'aikatar ilimi da primary board da LGEA ya kamata su ta hisa su yi ayyukan su sannan kuma maganar da ya ce babu malamai a makarantun ne wannan ya nuna gwamnati ita ma ta tashi ta dauki malamai masu qualification NCE da degree idan zaki iya tunawa tun lokacin Sa'idu an yi malamai kusan 8,000 interview aka zo aka rage aka mashe su 4,000 to har bisa ga yanzu mutane nan ba ba su ofa ba ke ga ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta ga cewa ta ba waɗannan qualified malamai takardar aiki don su ci gaba da tura su makarantun ne
nan ba da jimawa ba za ta samar da isassun malamai da kayan aiki domin inganta yanayin karatu da koyarwa a dukkan makarantu da ke fadin jihar Shugaban ma'aikata kuma sakataren dindindin na ma'aikatar ilimi na jihar Alhaji Abubakar Idris ne ya bayyana hakan a wata zanta da muka yi da shi bayan ya bude wani taro na unit da Action A tare da haɗin gwiwar Asurfi da ma'aikatar ilimi ta jihar suka shirya domin gano kalubale da ke fuskantar ilimin ya mata da nufin magance su a jihar Kebbin Najeriya Alhaji Abubakar Idris ya ce kwamitin da gwamnatin jiha ta kafa ya gano irin matsalolin da ke tattare da kowace makaranta
kuma gurgudu an so mu biyan makarantun ne ba su suka da muka iske kusan fiye da shekara 4-5
game da gyare-gyare makarantu kuwa ga abin da shugaban ma'aikata Alhaji Abubakar Idris ke cewa
kuma kun lura ai yanzu ma an so mu yin wani abu musamman in kuka duba gyare-gyaren da ake na makarantun ne kuma akwai wasu hanyoyi da za a fito da su ba da daddewa ba wanda ban san so in yi bayani game da su don har yanzu ba a cimma matsaya ga yakinin hanyoyin da wanda za su duk jama'a za su amince musamman a cikin gwamnati da gewayenta insha Allah ba daddewa za ku ga wani sakamako
Kungiyar Action Aid da Asurfi sun yi zagaye local government bi watan Augi da Ingaski kuma sun ganin makansu da cewa makarantun da sun tabbare a azuzuwa ba su azuzuwa kuma babu malamu me zaka cewa ranka dade
eh to amma yayin kun lura mun yi shayin wannan magana na sha'anin malamai kuma kusan in ce Najeriya babu wata jiha wadda ke da wadatattun malamai a kowace makaranta mafi akasari muna unwani da NYSC kun san da inda an kai to kusan shekara guda ana interview ba doki ko ma sinje ba to amma yanzu ina tabbatar muku da cewa muna nan muna duba inda ke da kai gibi inda ake so a cika kuma insha Allah za a cika su ba dadewa
Maryam Ato Muhammad Murya Amurka daga birnin Kebbi Najeriya
daga jihar Katsina kuma hukumomin jihar sun ware naira miliyan 44 domin baiwa dalibai 900 da ke kolejin ilimi ta Isa Kaita da ke Dutsen ma karkashin shirin nan na tallafa a mata masu koyarwa a karkara ga ci gaban rahoton da Zaharuddin Sani Huntuwa ya aika mana
Hajja Binta Abba Umar ita ce mai ba gwamnatin jihar Katsina shara a fannin ilimin yaya mata da ci gaban yara ta yi bayanin makasudin da gwamnatin su take bada wannan tallafi ga wasu daga cikin dalibai mata a kwalejin ilimi ta Isa Kaita dake a garin Dutsen ma
wannan tallafi da ake ba ma dalibai ana ba su mun su samu ilimi musamman mata yara ne mata da aka dauko daga karkara suna samu wannan ilimi a Isa Kaita College of Education shan dutsen ma dan su zama malaman makaranta a karkararsu an dauko su ne domin su taimaka ma kansu su taimaka ma al'umar karkararsu saboda ana samun matsaloli na malaman makaranta yawanci wasu idan an tura su kauyuka su koyar zaka ga wasu malaman ba su son su je kauyuka ko su je so daya a sati ko su je so biyu a sati wasu zaka ga an yi arrangement da headmaster cewa ma da Allah ka rika coverin dina to ganin irin haka ga tabarbarewar ilimi da ya samu shi mai girma gwamnati kuma da man gurin shi ya zo ne da niyya ya jajirce akan ba da ilimi da gyaran ilimi na jihar Katsina musamman mata saboda haka shine ya yardar da cewa a ci gaba da yin wannan shiri na ba ya mata tallafi na naira 50,000 kowace yarinya. Kuma da sun gama wannan karatu automatically za a dauke su aiki a maida su koma kauyukan su koyar.
Aja kamar dalibai nawa kuka tantance ku kuma kuke ba wannan tallafi?
Mun tantance dalibai 900.
Gwamnatin jihar Katsina tana yin abu ne domin ƙara inganta harkokin ilimi kamar kace musamman na mata. Kamar gwamnatin jihar Katsina ta ware nawa ne jimlar kuɗin da ake ba waɗannan dalibai?
Gwamnatin jihar Katsina ta ware naira miliyan 44 ne domin a ba waɗannan yara.
Nauyi ne aka sauke musu gwamnati take ba ƴaƴan su wannan tallafi domin su sai littattafai da dai makamantan su domin gudanar da karatun su.
Tallafi da gwamnati ta dauka take ba ma yara matan nan domin su samu ilimi. Ina kira ga iyaye ba kamar iyaye mata. Su mata sun san irin kalubalen da mata muke fuskanta a wannan rayuwa da muka ratso na wannan zamani. Idan Allah Ubangiji ya ba mace zuri'a kuma akwai kasantuwar kaddara da ke fada ma dan adam, ko ta rasa mijin nan ta hanyar rasa rayuwa ko kuma rabuwa idan Allah ya kawo. To yanzu an shiga wani zamani da zaka gani idan dai yau mutum ya kwanta ya mutu ya bar ƴaƴan shi da matar shi babu wanda zai kula da su. Ita matan ne ita ce za ta yi ta wahala, ta yi ta haƙilan yanda za ta yi ta kula da ƴaƴanta, ta kula da kanta. To idan yarinya na da ilimi ko mace na da ilimi zaka ga abu zai zo mata da sauƙi domin za ta samu abin yi wanda za ta kula da kanta, ta kula da ƴaƴanta. Idan kuwa mace ba ta da ilimi zaka ga ba a san ma yanda za a taimake ta ba. Dan ba a san hanyar da za a taimake ta ba. Yau a dauki, yau gobe jibi a dauka a haka, yana da wahala wannan dai sai gwamnati kan. Ina kira ga iyaye da su taimaka su ƙara encouraging ƴaƴansu da su nemi ilimin nan na zamani. Wannan ilimi yana da amfani ƙwarai da gaske.
Shi wannan tsari da kuka ce da sun gama ana ba su aiki, wani lokaci su ɗaliban suna dan samun tirjiya daga su sakatarorin ilimi na ƙaranan hukumomi, ko akwai wani kira da zake ga su waɗannan sakatarorin ilimi a ƙatacin Maruwa?
Muna kira kam ga sakatarorin LEA da yarinya ta gama makaranta ta zo da sakamakon ta, ko da ma dai da izinin Allah ai za mu yi tsaye ne mu tabbatar da cewa idan sun gama karatun an dauke su aiki. Dan ba zai yi gwamnati ta yi tsaye ta producing good abu wanda zai amfani mutane a ce wai wasu su zo suna sabotage ba su san a ci gaba. So insha Allah irin abubuwan da aka fuskanta wancan lokacin wannan karan ba za mu dauke shi ba.
Dr. Maigara Abdu shine shugaban kwalejin ilimi ta Isa Kai ta dake a garin na Dutsenma. Ya ce wannan wata yarjejeniya ce da aka yi da ɗaliban, kuma gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen biyan su wannan tallafi cikin lokaci domin kwanan nan za a fara gudanar da rijista, domin idan aka sami tsaiko wasu iyaye ba su da ƙarfin biya ma yaransu waɗannan kuɗaɗe. Dr. Maigara Abdu a saboda haka sai godiya ga gwamnati dangane da cigaba da biyan ɗalibai wannan kuɗi har naira 50,000 kowacensu domin tafiyar da harkokin karatunsu ba tare da wasu matsaloli ba. Wasu daga cikin ɗaliban da suka amfana da kuɗin, wata Fatima Salisu Musa da Zainab Ibrahim, sun yi alƙawarin tafiyar da kuɗin domin cigaban iliminsu. Shi dai wannan tallafi da ake baiwa waɗannan ɗalibai wata yarjejeniya ce da gwamnati da zaran sun kammala karatunsu za su koma yankunansu na karkara domin koyar da ɗaliban makarantun firamare da ke a yankunan. Zaruddin Sani Funtuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Ganin yadda hukumomi da iyaye da masana suke ƙara jaddada muhimmancin ilimin ya mata, ya waɗanda suke samun ilimin suke kallon fa'idar abin da suke samu ne? Wakilin sashen Hausa Maryam Ato Muhammad ta ziyarci wasu makarantun ya mata zalla domin jin ra'ayoyinsu kan haka.
Sunana Umar Karra Abubakar na Mange daga Salamatu Hussein Government Girls Secondary School.
Ko kina iya gaya min dalilin da yasa kike zuwa makaranta? Me ya baki sha'awa zuwa makarantar boko?
Dan in taimaka ma al'umma da kaina kuma da ƴan uwana da uwayena.
Ko za ki yi mana bayani game da abokanki ko kuma ƴan uwanki da suka bar zuwa makaranta, da kuma me dalilin da yasa suka bar zuwa makaranta?
Wasu maza suna yaudara su akan za su rubuta musu saboda suna son su aure su, kuma ba a riga an kai auren ba.
Ko akwai wadda ta taɓa yin haka nan?
Akwai.
Shi nan mijin ne ya yaudare ta?
Ya ce mata ta bar zuwa makaranta, yana sa a rubuta mata wayar da ne ko da ba ta iyawa haka.
ko zaki bayyana mana bambancin da ke akwai tsakaninki da ke dake zuwa makaranta da waɗanda ba su zuwa makaranta?
Akwai bambanci gaskiya. Dan akwai wasu waɗanda ba su zuwa makaranta suna can waje suna talla bisa titi kasuwanni wurin tasha haka. To ni ina zuwa makaranta yana ina da bambanci da su, don ina zuwa makaranta ina neman ilimi.
Ya kika ga muhimmancin ilimin da kike nema?
Yana da muhimmanci.
To ko waɗanda matsaloli ne kike fuskanta a makaranta a bisa dalilin kasancewar ke matashi?
Ni dai ban fuskanta ko wani matsala, saboda ina yin malamai na darbi da biyayya da kuma abin da suka amurce ni da in.
To wani irin kira zaki ma irin waɗannan ƴan mata da suka yi watsi da harkan neman ilimin boko?
Ni dai ina ba su shawara da su bar wannan magana da maza ka yarda da su a kansu, sannan su rinƙa zuwa makaranta don su taimaka ma al'umma da uwayensu da kuma kansu.
Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Ilimi da kuma iyaye suna ci gaba da kokawa kan abin da suke gani a zaman taɓarɓarewar ilimi, musamman ganin yara ba sa iya karatu da rubutu a shekarun da ake ganin ya kamata a ce sun iya hakan. Shugabar sashen ilimin koyarwa a makarantun firamare na kolejin ilimi ta tarayya da ke Yola cikin jihar Adama, Hajiya Balaraba Hassan, ta yi magana da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona kan wasu dalilan da suke janyo wannan matsala.
Na farko, za a iya duba yawan ɗaliban da ake samun su cikin aji, wato a turance kamar mu ce overpopulation. So wasu makarantu in ka zaga za ka ga ɗalibai da suke ciki sun ce ma 50, wasu ma har zuwa 100, kuma a ce malami ne shi kaɗai zai karantar da su. So wannan ina ga yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu na hana yara yin karatu. Sannan na biyu, maganan kayayyakin aiki, wato kamar su takardun rubutu, littattafan karatu da na rubutu, musamman na turanci da lissafi ɗin nan, ka shiga aji ka tambaya, misalin kana da yara 50 cikin aji, ka tambaya nawa ne masu wannan English textbook da math textbook nan. Yawanci ka in a makarantun public school, za ka ga kaman watakila yara biyu ne zuwa ko biyar waɗanda suka dashi. Wannan kuma zai kaci kasurin karantar da turanci, don saboda inda kowane ɗalibi a cikin aji yana da wannan takardar karatu, so malami zai yi amfani da shi ne ya karantar da su. To amma kasancewan ƙalilan ne suke da shi ɗinnan, malami zai yi ta amfani ne watakila da allo da wasu dai kayayyakin aiki, wanda kuma muhimmi wurin koyon turanci ana so da an samu wannan takarda na karatu ɗin. To sannan na uku, za a iya samu wannan zuwan wannan me ake kira sabbin hanyoyin sadarwa da ko social network, irin misali su handset yanzu da su kallon film ɗin nan, yakan ɗebe ma yaranmu yawancin lokacinsu, wanda da a da ne za ka ga yaro yana ƙoƙarin karanta irin su novel ɗinnan, su jaridu na Turanci wanda zai ƙarfafa masa koyon karatu. To amma yanzu duk hankalinsu na kan wannan handset ne, ana ta wasanni da shi.
A game da fasahar yaɗa ilimi da ke shawartar a fara koyar da yara da harshen uwarsu kuwa, Malama Balaraba ta bayyana ra'ayinta.
Ajin farko-farko, musamman na primary ɗin, yana da kyau in aka karantar da shi ta harshen da ya fi sabawa da shi. Sannan daga baya za a iya zuwa ɗan shigar da wani yare ciki. Saboda ya riga ya samu foundation da harshen da ya sani, so nan daga ba za a zo a shigar da wani harshe ba zai mishi wuyan fahimta ba.
Wato ya riga ya samu tushen, wato
yawa ya riga ya samu tushen wannan ilimi din, na riga an gina ta, an samu solid foundation. In aka zo aka shigar da wani yare, so yanzu yana building ne, yana ƙara gini ne akan wanda ya sani. To amma in tun farko din nan ya zo aka shigar mishi da wani yaren da bai sani ba, zai zama matsala wurin ma kafa tushen wannan ilimin.
Ita ma malama Sera Pius Dauda, tsohuwar malama kuma shugaban makaranta, ta sake jaddada rawa da jimlar ɗalibai a aji ke takawa ga nasarar aikin malanta.
A makarantunmu wasu lokuta yara sun yi yawa. Na tuna a wani lokaci, a wani aji, lokacin da ina principal, muna da yara fiye da 200 a class ɗaya. Me ya kawo wannan? A lokacin ajujuwa ba su ishe mu ba, so sai yara su taru a class ɗaya. To don Allah, in ba mala'ika ba, wa ma zai yadda ya ba yaran nan assignment, balle ya ce zai je ya dubi abin da suke.
Ra'ayin waɗannan masana ya bayyana abubuwa da ke aikata na kasu ga ilimin zamani a Najeriya. Abin da ake fata kuwa shi ne hukumomin ilimi su ji su kuma amfanar da ƙasa wurin gyare-gyaren waɗannan kuskure. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Yola.
Masu aro da haka Allah kama ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan sabuwar shekara. Sai kuwa mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta daidai da sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku. Sai makon gobe.
Kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labaran duniya.
To kashe wani hamshakin jagoran ƴan Shi'a mai caccakar gidan sarautar Saudiya ya janyo yabu tsagashin baki a faɗin duniya da matuƙar kuhula a fagen diflomasiyyar yankin. Ta yadda ma ake ganin alamomin yuwar tarzoma a yankunan da ke da rinjayen 'yan Shi'a. Ranar Juma'a, jihar Texas ta kudu maso yammacin Amurka ta yi shagulgulan ayyana sabuwar dokarta wacce ta halatta ɗaukar bindiga iri-iri a karon farko tun bayan shekara ta 1871. Dokar ta amince ma duk wani ɗan Texas mai lasisin mallakar bindiga ya ɗau bindigar pistol cikin jama'a, amma cikin gidanta ko kube. Majalisar jihar mai rinjayen 'yan Republican ta amince da dokar mallakar bindiga cikin jama'a a zamanta na shekara ta 2015.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.